إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Litinin ne wanda ya daidai da daren 8 ga watan Rabi'u Nisani, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da 13 ga watan April shekara ta 2008. Muna ainihin karatun littafin Al-Aqidatu Tahawiyya ta Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, a jiya mun karanta wata gaba wadda malamin yake bayyana matsayin imaninmu game da sahabbai da ahalul baiti da kuma kaunar su da muke yi, kuma kauna ta gaskiya wadda ba ma bambancewa ainihin a tsakanin su. Ga wata sanarwa mai matukar muhimmanci jama'a, wannan karatu da muke dama muka ce ya zama sharafage ne da kuma karkade kunnan jama'a don mu ainihin wato zaburar da su, mu kuma tunasar da su akan cewa babu shakka karatuttukan mu sun dawo fiye da yadda aka san su a shekarun baya da suka wuce insha Allahu ta'ala. Kadai abin da muke sanar da jama'a shine wannan karatun dama muka ce mun yi shi a tattakaice ne, ma'ana yau wannan shine kasar zai zama na 12 ko na 13. Na'am, wannan shine zai zama kasar na 13. To abin da muke fata lallai za mu yi karatu gobe insha Allahu ta'ala. Kuma muna fatan mako mai zuwa ma za mu yi karatu, shine Juma'a da Asabar da Lahadi da Litinin, kwana hudu. To a waɗannan kwanaki su ne za su zama ainihin an sauke wannan karatun kenan, ba don kuma ba saboda akwai matsalolin da suke buƙatar a tsaya a ɗan tattauna su a fahimce su, saboda sun zo daidai da gaba. To gwamma a karya abin da yake faruwa, muka ce bayan an gama za a fara karatun Sahihul Bukhari. To shi karatun Sahihul Bukhari da zamu fara jama'a, zamu fara karatun Sahihul Bukhari ne karan farko ala tariqatil muhaddisina. Mun yi karatun Sahihul Bukhari a da, amma mun yi karatu ne na Sahihul Bukhari ala tariqa adiyya, kai a bisa hanya wadda aka saba. Amma yanzu muna so ne zamu ainihin yi karatun hadisi a bisa yadda malaman farko suke yi. Malaman farko in aka zo za a karanta littafi, za a ainihin wato kira wani taro, wanda wannan taro a cikin shi za a yi muqaddima, za a yi jawabai, a yi tarihin wannan karatun da tarihin littafin da tarihin mai littafin da makamantansu. Waɗannan shi ne za ka ji sun ce muqaddimatu kitabi kaza, muqaddimar littafi kaza. Wannan irin muqaddimar ita ce Ibnu Hajar ya yi wa Fathul Bari fa, ya sa mata ainihin wato Hadiyus Sari, mujalladi guda ce aka yi, lacca ce ya gabatar a wuni guda aka yi ta. To ita ce aka buga ta, ta zama mujalladi guda daga cikin mujalladan Fathul Bari, wanda in ka hada da sharhin kuma ya yi shi, ita muqaddima kawai ya yi ta a cikin shekara guda ne, sannan ya zo ya gabatar da ita a matsayin lacca, ta zama muqaddima, sannan sai kuma sai zo ya yi sharhin a cikin shekara 27. Ina fatan mun gane. Idan mun kammala karatun wannan littafi insha Allahu ta'ala a mako mai zuwa, to mako na sama za mu ainihin kira wani taro a wannan wuri da sace, wanda taron za a yi shi ne tun safe har zuwa azhar. Za mu zaɓi rana ko Asabar ko Lahadi insha Allahu ta'ala, wadda wannan taron za a zo muqaddima ce ta karatun Sahihul Bukhari za a yi insha Allahu ta'ala, wadda wannan muqaddima tana ɗauke da bayanai dangane da muhimmancin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, darajoji da ayyuka da sahabbai suka yi wajen hidimar yaɗa wannan sunna. Sannan wane ne Imam al-Bukhari, menene matsayin littafin shi, me malamai suka ce, da sauran bayanai ire-iren waɗannan. Don haka muna gayyatar dukkan 'yan jaridu na duniya baki ɗayansu, tun daga tashoshi da kafofin watsa labarai, waɗanda suke nan rubuce da masu hoto da kowaɗanne, duk mune musu gayyata, buɗaɗɗiyar gayyata. Sannan za mu aika musu da gayyata kuma rubutacciyar ainihin gayyata insha Allahu ta'ala. Ana gayyatar dukkan ainihin musulmi masu ƙaunar manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wurin wannan ainihin muqaddima da za mu yi a wannan masallaci. To sai dai kamar yadda jama'a suka sani, yadda dai kuka ga masallacin namu is an uncompleted structure, wato gini ne wanda yanzu ake ba a ƙarasa gama shi ba. to akwai kayan aikin da su ma aka ainihin fadakar da mu akan cewa lalle ana buƙatar mu ƙara su saboda jama'a ƙaruwa suke. An kawo magana dangane da loudspeakers waɗanda suke waje, aka ce ana buƙatar a samu ƙarin kamar guda biyu. Ni kuma ina gani ya kamata a samu ƙarin guda biyar ne ma zuwa goma. Lafiti ka nawa take ne, ba 700 ba? To 700 in aka samu guda goma ba 70,000 ba kenan? To wannan yanzu ana kada gwangwamin taimako nan, ai za a iya abin nan haka. To amma da yake yau Lahadi ce, maiwa ba a je banki ba, ATM kuma ya cika, to sai a zo sai a yi bayani gobe, kowa sai ya zo da aljihun shi gobe har da ni ɗin nan insha Allah. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, muna buƙatar mu samu ainihin amplifier wanda ake haɗa wannan ya samu matsala, don haka ake so za a samu amplifier a hujjar jirkeke wanda wajen 40,000 yake. Kaga duka lissafin 110,000 ne. To wani gayin ya karkace kawai sai zaro ce sai ga 150,000 ma ta fita. Kaga har mai siyowa ma ya samu kuɗin mota zuwa da dawowa da na tumaturi shi ma zuwa Kaduna ya dawo. Saboda haka a gobe insha Allahu ta'ala za mu kaddamar da wannan gidauniyar, kowa ya zo da ainihin tashi gudunmawar, domin za a ce loudspeakers waɗanda za a ƙara. Waɗannan loudspeakers waɗanda za a ƙara, zama abubuwan kamar yadda na ce, ina son ne waɗannan ayyukan mu rinƙa yin su gaba ɗaya. Ina tabbatar muku tsakani da Allah, in ba haka ba ni kaina zan iya yin su, kuma da yawa daga cikinmu nan wasu ɗaiɗaiku su ma za su iya yi. Amma so nake kowa ma ya rinƙa yi, kowa ya san wace gudunmawa yake yi wa addinin musulunci. In ba haka ba 110,000 gaskiya ba tafi ƙarfinmu ba, gobe ba ƙarfe 8 za mu je a siyo waɗannan abubuwa. Amma so muke ne liya'lama Allahu man yakhafuhu. Yauwa, da Allah ya gane wa yake tsoron shi tun daga gaibi har aljihu. Ina fata an gane. Saboda haka kowa ya yi ƙoƙari gobe ɗin nan, da mata da maza da tsofaffi da yara, kowa ya yi ƙoƙari. Za a so loudspeakers ɗinnan ne waɗanda za a ƙara jama'a, waɗanda za a ƙara su na waje. In kuma wani ya kundin balama ya ce shi kenan kawai, amma shawarar da muke bawa kada wanda ya je ya siyo, a kawo kuɗin don a je a siyo, domin muna da ƙwararrun masana, don ka a je a siyo abin da ba shi kenan ba. Don yau in ka je loudspeaker a kasuwa ta fi kala goma, sai ka je a bada wadanda aka kira sallah ɗaya shi kenan ta kwanta, ba su sake tashi. To Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To kamar yadda ba mu yi wannan muqaddima fa ta karatun sahihul Bukhari, haka kuma muke fata a cikin watan Sha'ban mai zuwa insha Allah za mu yi muqaddima ta tafsirin Alqur'ani. Ita ma za mu kira mata taro ne, yaya ya kamata a gabatar da tafsirin Alqur'ani, sai mun zo mun yi muqaddimar tukuna, sannan sai a zo ran da za a zo a zauna kawai sai a fara karatu. Haka na Bukhari nan, in muka zo muka yi muqaddima daga safiya zuwa azhar insha Allah, to wannan ita ce muqaddima ta ainihin karatun sahihul Bukhari. Hikimar da nake so in yi jama'a da karatun sahihul Bukhari da tafsirin Alqur'ani, za mu zo mu yi su gaba ɗayansu da ikon Allah. Amma muna yin su, muna da na'ura ta sauke bayanai, waɗannan kasusuwan muna zuwa muka saka a kwamfuta, za ta iya harba su sai ta koma da su rubutattu. Kafin wani lokaci sai ka ga duk abubuwan nan da muke faɗe da baki ga su kuma sun zama littattafai. Don haka muna sauke sahihul Bukhari, sai zama muna da sharhin sahihul Bukhari kenan da Hausa. Ina fatar mun gane wannan. Duk littattafan nan da kuke gani na Muhammad Salih al-Usaimin, ai haka ɗaliban shi suka yi. Salih al-Usaimin littattafan da ya rubuta da hannun shi ba su wuce guda uku ko guda hudu ba. Bayan rasuwar shi ne ɗaliban shi suka ainihin samo wannan na'urar. Kawai aka ɗauki kaset aka sa kawai shi kenan. Kaset na magana, ita kuma tana saukewa, ma'ana tana tanzilin shi, tana sauke shi da rubutattun bayanai. Sai a samu wani kuma yana editing, yana gyaggyarawa shi kenan, sai a tura. Cikin kwana biyar sai ka ji kaset ya zama littafi. Waɗannan kayan aikin alhamdulillahi Darul Hadisi Salafiya duk ta mallake su. Sakamakon waɗannan abubuwan muke son mu tsaya mu yi abubuwan, shi yasa komai za ku ji mun yi shi ya zama standard, ba don komai ba, don mai abu ne wanda ba a yaɗa shi, Allah kaɗai ya san iyakar da zai ji. Ina fatar mun gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To kada ku manta da gaba ta 93 a inda malam Fahawi yake cewa wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, muna son sahabban manzon Allah. Wala nufrita fi hubbi ahadin minhum, amma ba ma ƙetare iyaka wajen nuna soyayya ko ƙauna ga wani daga cikinsu. Jama'a kun ji aƙidarmu, muna son sahabbai gaba ɗaya, amma ba ma yin zarɓaɓi wajen ainihin nuna ƙaunar tasu. Wala natabarra'a min ahadin minhum, kuma mu ba ma barranta mu ce ba mu ba wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nubghidu man yubghiduhum kuma muna kin duk wanda yake kin su wa bi ghairi alkhair yadhkuruhum wanda baya ambatan su da alheri sai dai sharri to ba ma san irin wannan mutumin wala nadhkuruhum illa bi khair domin mu musulmi ba ma ambatan sahabban manzon Allah sai dai da alheri wa hubbuhum dinun domin kaunar sahabbai addini ne wa imanun kuma imani ne wa ihsanun kuma kyautatawa ce kuma duk mutumin da yake kaunar sahabban manzon Allah ya kyautatawa manzon Allah ya mutunta manzon Allah sakamakon wannan ya kyautatawa Allah kuma ya mutunta Allah mutumin duk da yake kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya munana manzon Allah kuma ya ci mutuncin manzon Allah sannan wannan ya kai ga cin mutunci ga Allah madaukakin sarki domin jama'a an yi wa manzon Allah adalci a ce abokan shi gaba ɗaya sun rayu da shi ne a cikin cuta da rashin gaskiya da munafunci an yi wa manzon Allah adalci a haka yanzu jama'a an yi wa manzon Allah adalci an mutunta manzon Allah a ce Aisha da Hafsa sun zauna da manzon Allah a cikin cin mutunci ne da cin amana dan haka kaunar sahabbai din jama'a addini ne kuma kyautatawa ce ga Allah kuma kyautatawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa buhuduhum amma kin su kuwa kufurun to kafirce wa Allah ne kin sahabban manzon Allah kafirci ne jama'a wa nifaqun kuma munafinci ne wa tughyanun kuma karkacewa ce duk mutumin da ainihin yake kin su yana da waɗannan sifofi na kafirci da munafinci da kuma karkata a zuciyar shi jama'a mun fahimci wannan da kyau za ka yi mamakin wannan maganar yau Imam Tahawi yana yin ta yau shekara nawa yau shekara wajen 1000 da wani abu al-Imam Tahawi yake wannan magana dan ka dauka fa kuma ka sani da cewa matsalan nan ta ƴan Shi'a fa ba wai matsala ce ta kwanan nan ba kuma matsalan nan ta ƴan Shi'a ba matsala ce ta nan Najeriya ba matsala ce ta duk inda suka bayyana sai sun haifar da wannan fitinar to tambayar da ake annan ita ce shin aqidojin da aka san ƴan Shi'a da su a da na kafirta Abu Bakar da Umaru da Uthman da Muawiya da Abu Sufyan da Yazid da makamantansu ko ƴan Shi'an yau suna da waɗannan aqidojin suna da wannan aqidojin domin kasantuwar su da waɗannan aqidojin su suka ja matsalar da ake samu da su har yau Ahlus Sunna ba suna gaba da ƴan Shi'a bane dan fa ƴan Shi'a sun ce suna son Ahlul Bait. ƴan Shi'a ba suna gaba da Ahlus Sunna ba suna gaba da ƴan Shi'a bane dan ƴan Shi'a sun ce suna bin mazhabar Ja'faru Sadiq. A'a. Gabar ita ce saboda suna kin sahabban manzon Allah kuma suna zagin su kuma suna kafirta su. Kuma wannan abun jama'a har yau dukkan mutumin da ya taba samun kanshi a cikin ƴan Shi'a a nan Najeriya ko a Iraki a Iran ya samu kanshi ko a ina duk inda ka samu ɗan Shi'a yana da wannan siffar jama'a alhamdulillah akwai cassette wanda yake an dora shi akan CD kuma yana nan akan internet kuma an maida shi da Hausa an maida shi da Turanci na Turancin ne ban sani ba ko kun same shi wannan ainihin wato ta'addancin ƴan Shi'a akwai na Larabcin shi da na Turancin shi da kuma na Hausar shi na san da yawanci jama'a sun samu na Hausar shi a cikin na Hausar zaka ga an ka don dama fassarawa kai asali da Larabci ne zaka ji inda malaman Shi'a kararra suke fitowa suna zagin Abu Bakar da Umar kai a nan zaka ga wani a zaune ma yana zagin manzon Allah karara yana zargin manzon Allah cewa duk manzon Allah ne ya haddasar da wannan fitina duk wanda ya ga wannan idan aka gama duk waɗanda ba su gani ba jama'a za mu zo muku da shi sai mu haska muku a bango nan ku gani kamar yadda ake muku majiki insha Allah sai a zo da projector kowa ya tare ya kalla a sa a waje a sa a ciki kowa ya gani ya ji kaga su Khumaini kaga Khumaini yana shan taba Khumaini dan club ne to yanzu a ce waɗannan mutanen za a kawo a ce mu karbe su a ce kuma mu zazzage sahabban manzon Allah daga cikin zukatanmu mu ce su mutanen banza ne mu karbi mashaya ta ba irin su Khumaini mu karbi ɗan iska masu tsine wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan sai du'atu taqrib, masu da'awar wai a sassauta a zo a hada kai. Dr. Mustafa Subai yau fiye da shekara 40 yake ba da labari a cikin littafin shi As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islamiyya, ce shi dan braba ne, dan kungiyar ikhwan ne, shi ne shugaban ƴan ikhwan ma na ƙasar Sham har zuwa sadda ya mutu. Cewa yake yi mun iyakar kokari domin mu yi kokarin hada kai tsakanin ƴan Shi'a da Ahlus Sunnah. Yake amma ba mu gane cewa wannan kokarin namu ba zai yi ba, yace sai ƙarshen rayuwar mu da muka gama bata lokaci. Yace dan duk yadda aka kai aka komo, aka kai aka komo, aka kai aka komo, Ahlus Sunnah ba su yarda ba a hada kai, amma da sharadin ƴan Shi'a su daina zagin sahabbai. A je a samu ƴan Shi'a a gaya musu wannan ita ce matsalar ku. Sai ce in dai zagin sahabbai ne ba su kumawa. Yace Ashura na zuwa sai su manta, sai su ci kwatiti suna zagin sahabbai. Yace dan haka sai muka gane cewa mu da muke kira akan a zo haɗin kan, ashe mu da kanmu ne muka kuskure tukuna, saboda waɗannan mutane taurin kansu yayi yawa. Akwai wani hindiki mai suna ainihin Hassan Nasrullahi. Wannan Hassan Nasrullahi cikakken ɗan Shi'a ne, ɗan ƙasar Lubnan. Ya fito yana magana dangane da cewa maƙiyanmu ne suke haɗa mu faɗa tsakanin ƴan uwanmu Ahlus Sunna da mu masu bin mazhabin Ahlul Baiti, amma mu ba wani faɗa tsakaninmu. Ina samun haka sai ne sauri, sai na rubuta mishi email. A wannan daren na rubuta mishi email na tura mishi, an sa shi a tasha Al-Arabiya da tasha Al-Jazeera, yana waɗannan bayanan daidai lokacin da za a fara yakin da ainihin Isra'ila ta yaƙi Lubnan a bara ne ko makamantan haka, ta kakkarya musu gidaje da garuruka. Email ɗin da na rubuta mishi cewa to alhamdulillahi maƙiyanmu ne suke haɗa mu. To in maƙiyanmu ne, lallai karatuttukan da maƙiyanmu suka koya mana a kan mu zagi Abubakar da Umar, to mu jefawa da maƙiyanmu wannan karatun, kanmu zai haɗu in dai maƙiyanmu ne ke haɗa mu. Amma ina ba a wuce sati biyu da wannan maganar ta Hassan Nasrullahi ba, sai gashi an sake ruwaito shi a tashassu ta Almanar, yana ainihin zagin Abubakar da Umar. To nan kuma maƙiyanmu ne Yahudawa ne suka ce mai, sai ya zagi Abubakar da Umar. Sai da haka duk yadda kake tunani da ɗan Shi'a, shi fa in har bai zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, hankalin shi ba zai taɓa kwantawa ba. To ashe ko in haka ne jama'a, babu shakka wannan matsala ce wadda yake matuƙar su ba za su janye zagin sahabbai ba, to mu kuma ba za mu janye kafirta su ba. Don duk garin da muka je sai ɗan tsirarin ƴan Shi'a sun rubuto, Mala Albani kana zagin Khomeini, kana zagin Zazzaki, ai an ce ba kyau zagin musulmi. In ce gaskiya ne babu kyau zagin musulmi, amma Khomeini da Zazzaki ba musulmai ba ne, kafirai ne. Don haka amsar waccan magana ta ƙarshe kenan. Amsar ta biyu kuma ita ce bagi ba ne, hukunci muke faɗi a kansu cewa sun zama kafirai ne. Ba zaginsu muka yi muka ce ƴan kaza kaza, ƴan kaza, a'a, cewa muka yi sun zama kafirai. Don haka wannan hukunci ne, ba zagi ba ne. Jama'a, wani irin addini ne za a ce shi addinin ba zai taɓa yiwuwa ba sai an zagi asalin waɗanda suka zauna da annabin addinin, kuma a ce ana son waɗanda suka yi zurfi a cikin addinin su haƙura a ci gaba da zagin waɗannan manya-manyan don kai ya haɗu. Ba zai yiwu ba jama'a. Yanzu ga shi nan an yaudari Kanawa, kamar yadda nake faɗi jiya, wai yanzu fituri ne suke fitowa gidan rediyo wai suna cewa wai duk kowane musulmi ya ba da haɗin kai wai sai Ahlus Sunnah. Don haka shi ne Zazzaki, shi kuma a daidai wannan maulidin da ya zo cikin bayanan shi sai yake cewa don haka babu abin da ya fi dacewa sai a rinka kama ƴan Wahabiyawan nan ana kashe su da Ahlus Sunnah nan, don su suka hana haɗin kai a Najeriya. Me yasa? Saboda in an yi haɗin kai tsakanin wani da ɗan Shi'a, daga ƙarshe ɗan Shi'a ne zai koma sama, don shi ba zai sassauta ba. Yanzu a tashi taro, to an daina kaza, an daina kaza, ana tashi abin da aka ce an daina ɗin nan sai ya yi, ya kafe a kai. To kuma sai a da a ce to kai ka haƙura mana, zagi na ƙari ne, zagi baya ƙari. Tunda baya ƙari, ku bar su su zagi sahabbai, mu kuma mu kafirta su. A tafi a haka, in zagi baya ƙari.
ku daina jin zafin mun ce zazzaki kafiri ne. Zafin da kuke ji in mun kafirta zazzaki bai kai zafin da muke ji in zazzaki ya bude baki ya zagi Abubakar ko Umar ko Usman ko Muawiya ko kuma makamantan su irin su Amr ibn al-As ko Aisha ko Hafsa ko kuma sahabi makamantan irin irairen su Mughirah ibn Shu'ba. Zafin da kuke ji ko kadan bai kai zafin da muke ji ba, domin ku kuna jin zafi ne akan shi aka zaga an ci mutuncin wanda kuka yadda da shi. Mu kuma muna jin zafin ana rusa wasu mutane ne waɗanda automatically in suka rushe musuluncin ya rushe. Kamar mutum ne zo yana datsar kafar teburan nan da nake zaune a kai, sai a ce to ina ruwanka, ai bai datse ka ba, kafafuwan teburin yake datsa, sai a ce to ka rabu da shi mana, ai ba kai ya datsa ba. Me zai biyo baya sadda aka bar shi ya daddatse kafafuwan nan, teburin faduwa zai yi. Ashe duk mutumin da yake musulunci da gaske jama'a ba sai yadda a ce a zagi Abubakar da Umar da Uthman ba. Sannan a cikin masu riwaya jama'a, sai in shi'a suka dubi mutanen da suka fi kowa yawan riwaya tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, sai suka kafirta su. Yan shi'a sun kafirta kuma sun zagi sahabi Abu Huraira. Idan ka ruguza Abu Huraira a cikin sahabbai, to babu shakka ka ruguza kashi hudu bisa biyar na hadisan manzon Allah, ka bar wa musulmi kashi ɗaya ne, waɗannan kashi ɗayan ba da su ne ma asali ake ibada jigajigan ibada ba. In ka zo cikin tabi'ai ka samu Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri, in ka rusa shi, shi ma ka rusa kashi hudu bisa biyar na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka zo cikin atba'u tabi'ina ka ruguza Imam Malik, to ka ruguza hadisan manzon Allah kashi 99.9, domin mafi yawancin waɗanda suka rayu a tabakar Imam Malik da sa'o'in shi da yayyan shi da malaman shi da na ƙasa da shi, mafi yawancin su sai da suka waye gari suka zama ɗaliban shi a cikin hadisi. Idan ka rusa Imam Malik ka rusa duk ruwayoyin da waɗannan suka koya. Malaman Imam Malik zuciyarsu bata kwanta musu ba da Imam Malik ya zama malami, sai da suka dawo suka durƙusa gaban shi suka koyi karatu, saboda baiwa da daraja da Allah ya mishi a cikin hadisin manzon Allah. To dan Allah ka je ka karanta littafin Usulul Hadis da littafin As-Sunnah qabla At-Tadwin da littafin As-Sunnah wa makanatuha fi at-tashri' al-Islami, zaka ga yadda waɗannan malaman suka fito suka bayyana hadarin da ƴan Shi'a suke nufi wajen rugurguza waɗannan mutane guda uku. To duk ɗan Shi'a bai yadda da Imam Malik ba, duk ɗan Shi'a bai yadda da Imam Zuhri ba, duk ɗan Shi'a bai yadda da Abu Huraira ba. Waɗannan mutane ukun da ba su yadda da su ba, me yasa ba su yadda da su ba? Me yasa sai da suka ware waɗanda suka fi kowa riwaya don su rusa addini? To Allah, jama'a, muna da hankalin kanmu, za mu yadda kuma mu ce wai waɗannan mutanen wai a yi kara a bar su a kan abin da suke, kuma a zo wai a haɗa kai, wai sai a zo ane mana wayau, yana cewa wai saboda in ba mu haɗa kanmu ba. Da arnan kudancin Zaria sun taso mana, da arna daga kudu sun taso mana, ana gafata malam da wanne za mu ji, ai gwamma mu haƙura. A'a, ba mu za a ba haƙuri ba, su za a ce su daina zagin sahabbai. In ba haka ba, jama'a, babu haɗin kan da za a yi tsakanin ahlus sunna da ɗan Shi'a yana kan zagin sahabbai, kuma Allah ya bada nasara a kai. An yi obara, jama'a, dan babu yadda za a ka samu kwarto ya turmusha matarka ka dawo 11 dare, kuma a ce to tun da dare ya yi yanzu haƙura, shi ka tura shi can gefen gado, ita tana tsakiya, kai kuma ka kwanta daga nan, dare ya yi a rufa asiri. Aha, ba zai yiwu ba, saboda matarka ce. Abubakar da Umar sun fi matarka, kaga dai ba yadda za a yi wannan haɗin kan da kwarto da mai mata a gado ɗaya, a sa ta a tsakiya, a ce to dai shi kenan almuslimu akhul muslimu la yakhzuluhu la yahqiruhu la, yanzu ka kore shi da daddare ka wulakanta shi, makiya za su ji kanku, yan fashi za su kashe shi, to ka haƙura dai, ka haƙura, Allah ya rufe asiri dai, haƙura. Za ka sai dai a waye gari ka mutu, saboda zuciya, ka haɗi zuciya, ka zama kamar busasshen kifi. Jama'ar musulmi, ku ce mu haɗa kai da waɗannan mutanen, su ba za ku je ku ce musu su tuba su daina zagin sahabbai ba? Na tambayi wani profesa ne, jama'a, profesa ne a biochemistry, mutumin Iran, muka haɗu da shi a wurin aikin hajji, alhamdulillah yana jin turanci test muka zauna a nan Madina gaban masallacin manzon Allah muna hira sai nace mishi yanzu kai tunda you are an enlightened personality ma'ana kai dan zamani ne kanka ya waye kai ilimin zamani yanzu mun manta da rigingimin da suka faru mana mu ture su baya mu yanzu mu dubi menene yafi mana alheri yace ba zai yiwu a yi wannan musuluncin a yau ba ba a tabo ainihin wadancan da suka ja mana fitina ba nace kaddarasu suka ja fitina yanzu suna nan da rai suna ci gaba da hura wutar fitina koko sun mutu yace sun mutu nace to mu yi kokarin maganin fitinar da suka bar mana mana mun manta da cewa sai mun zage su tunda zagin su kuma yana ƙara dagwalgwala al'amari sai yace ai ba zai yiwu bane shine ya tabbatar min da wannan aqidar jiya da muke fadi ta su cewa la wala a illa bi bara ai bai yiwuwa ne a kaunaci ahlul bait sai an ci waɗannan mutanen don haka in other words ba zai yiwu ai musuluncin yau ba dole sai ane ana zagin waɗannan mutanen don dan shi a ko tafiya yake ya taka kusa a motar shi ta faci sai ce Allah ya tsine wa Abubakar da Umar dan shi duk matsalar da ta faru a duniya zai ce Abubakar da Umar ne suka jata ku karanta rijalul kashi Abu Umar al-Kashi yace dukkan wani jini da ya zuba a cikin musulunci na haramun kisan kai kenan yace da dukkan wata zina da aka yi da wani farji da duk wani maye giya da aka sha yace da duk wani ta'addanci ko zalunci da aka yi har kiyama ta tashi to alhakina kan Abubakar da Umar dan haka yace babu sauna ba sassauci wato babu ragewa yace zamu ci gaba da tsine wa Abubakar da Umar har kiyama ta tashi kuma zamu ci gaba da umarnin mutane su tsine musu albarka har kiyama ta tashi wannan ne littafin sunan shi Abu Umar al-Kashi sunan littafin shi Rijalul Kashi idan ka je ka samu wannan littafin zaka duba na ɗan shi'a ne kamar yadda littafin Tahzibut Tahzib yake a wurin malaman hadisi na ahlus sunna haka wannan littafin yake mujalladi guda ne yanzu jama'a irin masu waɗannan maganganun abinda zamu tambaya yayi wannan magana yau sai da shekara 900 da ta wuce shin har yanzu ɗan shi'a suna nan akan zagin sahabban nan ko ba sa kai suna nan to ashe ba a san haɗin kai saboda haka ya du'ata taqrib ya kuma su cewa a sassauta dan a kusanto a haɗa kai saboda a fuskanci makircin duniya na'am wannan yana daga cikin makirci shi ma yakin da America take wa musulunci a yau jama'a bai gaza bai fi kuma yakin da ainihin da kasashen yan shi'a suke wa musulunci ba duk ɗaya ne jama'a saboda haka in dai za mu haɗa kai da yan shi'a to sai dai su bar shi'anci su dawo addinin musulunci kamar yadda in dai ana so mu haɗa kai da Amerikawa to sai dai su bar kafirci su dawo addinin musulunci iyakacinka kenan wannan kuma sako ne muke faɗi musamman ga du'atut taqrib din saboda kungiyoyi wani zai je ya dan samu kuɗin shi ko kuma wata kungiya ta daure shi sai a ce wai ana son a zo ba a yi taron haɗin kan musulmi sai a ce a gayyato shagwani a gayyato shagwani a gayyato shagwani sai a ce to ana so da a maida komai ba komai ba a'a zagin sahabbai a maida shi ba komai ba a zo a haɗa kai to ba zai yiwu ba Allah maraukacin sarki ya kiyaye malam yace wa musbitul khilafata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama awwalan li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu yace muna tabbatar da halifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da farko cewa wanda yafi kowa cancanta ya zama khalifa shine sayyidina abu bakr tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma saboda fifita Abubakar da Allah yayi da kuma gabatar da Abubakar da Allah yayi a bisa dukkan al'umma haka manzon Allah ma ya gabatar da shi duk abin da ya kai ya komo manzon Allah yana gabatar da sayyidina Abubakar ne sallah ce yace muru Abubakar wal yusalli bin nas ku ce Abubakar yayi mutane limanci mace ta zo wurin manzon Allah da matsala za ta tafi ta ce in ban same ka ba fa yace sai ki samu Abubakar me yake nufi in ba shi da rai Abubakar ne zai zama wa zai zama khalifa matan gida suka kafe a manzon Allah Abubakar ya fara limanci kuka yake ai Umar dai aka kai aka komo har sai da manzon Allah ya musu tsawa ni dai Abubakar nace ku ce limanci da Abubakar ya zo ya fara limanci me ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ji Anas dan Malik a cikin riwayar Bukhari
yace da annabi ya ji sallah ta hadu sai zo ya daga labule haka ya daga labulan kofa ya leko masallaci sai ga Abubakar ne yake limanci manzo Allah fuskar shi tayi haske ya ji dadi ya farin ciki manzo Allah ya koma Anas yace a wannan safiyar manzon Allah ya rasu yana farin cikin Abubakar ya karbi limancin sallah kamar yadda shi ya tsara to me biyo baya manzo Allah ya farin ciki ko bai farin ciki ba sahabbai da suka fahimci haka sai su gane to kenan babu wanda manzon Allah zai farin ciki ya zama khalifa sai wa Abubakar dan haka gaba ɗayan su sai suka hado akan Abubakar hatta sayyidina Ali yana ɗaya daga cikin waɗanda suka hadu suka bada goyen baya akan ainihin kafa gwamnatin Abubakar Ali kuma ya fi ƙarfin munafinci a ce wai bai yarda da gwamnatin ba wai an tasoke shi ne Aliyu ashe ma ba ku san Aliyu ba Aliyu za a tasoke shi a ce wai zo yi mu baya a ƙarfi da yaji in ya san mu baya arbata halatta ba zai yi ta ba Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سننسي عمر بن الخطاب الله يقارى مشير دا ثم لعثمان رضي الله عنه سننسي عثمان الله يقارى مشير دا ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سننسي علي بن أبي طالب الله يقارى مشير دا وهم الخلفاء الراشدون ودم ننسيني هليفو في شريييو والأئمة المهديون كما سوني شواغ بني ودن دا سكأينهم ما سشريوا وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما للي متاني قوما نند من ذن الله أنبت سننسو وبشرهم بالجنة يمسع البشر ذا الجنة جماعة من ذن الله نيزو ترب يقريكا من بري باين ياي خطبة ياي جواب ياي مقدمة سيفار لنسا فسونا ينسو يناتشوا أبو بكر تن الجنة عمر تن الجنة عثمان تن الجنة waɗannan mutane goma da manzo Allah ya faɗe su da fatar bakin shi kuma ya musu albishir da aljanna nashhadu lahum bil janna mu ma mun yi musu shaida da cewa ƴan aljanna ne alama shahidan lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan yadda manzo Allah ya musu shaida kamar yadda manzo Allah ya shaida ƴan aljanna ne mu ma mun shaida domin wa qawluhu alhaq magana manzo Allah ita ce gaskiya wa hum sune Abubakar akwai Abubakar as-Siddiq وعمر ده عمر وعثمان ده عثمان وعلي ده علي وطلحة ده طلحة والزبير ده زبير وسعد ده سعد وسعيد ده سعيد وعبد الرحمن بن عوف ده عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ده كما أبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة وأن متنشين سكتر جنرال وأن الأمة lakace secretary general ma'ana wanda aka amincewa a al'ummar fiye da kowa duk wani document duk wani sirri na addinin musulunci za a iya amincewa a danka mishi an tabbatar wannan dan cikin gida ne game da musulunci ba cin amana tattare da shi Abu Ubaida ibn al-Jarrah kenan radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda ajma'ina baki dayan su wa man ahsana al-qawl fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wanda duk ya kyautata magana game da sahabban manzon Allah ma'ana yayi maganganu masu kyau game da sahabban manzon Allah wa azwajihi tahirat da matan manzon Allah tsarkaka min kulli danasin daga duk wata dauda wa zurriyatihi almuqaddasin da kuma zurriyar manzon Allah wadanda suke tsabtatattu min kulli rajisin daga duk wata ainihin kazanta duk mutumin da ya tsarkake wadannan yayi maganganu na alheri akan su faqad bari'a min an-nifaqi ya kubuta daga munafinci bashi ba munafinci alamar munafiki kenan shine kaga yana kokarin bata sunayen sahabbai da sunayen matan manzon Allah to dan shi a kullun aka ce Abubakar ko Umar ko Usman ko Muawiya ko Amr ibn al-As ko Mughira to hankalin shi sai ya tashi da an fadi Aisha da Hafsa sai hankalin shi ya tashi to jama'a mu dai kun ji matsayin mu game da sahabbai ko kun ji matsayin mu game da matan manzon Allah kun ji matsayin mu game da ƴaƴa da jikokin manzon Allah dukkan su muna kaunar su kuma jama'a babu wata fitina yau zamu warware matsalar gaba ɗaya da ikon Allah ba wata fitina a tsakanin ƴaƴa da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za a ce hatta haifar da kiyayya da gaba wallahi jama'a zumunci ne ma wanda
rashin sanin tarihi ne ma yasa gaba ɗaya sai da ahlul bait suka tude da sahabbai wajen auratayya baka dauka yakka ka bayar aure idan baka amince ba zamu zo zamu kawo muku yadda auratayya ma suka rinka faruwa kuma duk abin da muka kawo muku zamu fada muku littafai zuwa zaku ku je ku karanta addinin musulunci ba da mujalla ake ba muna karatu kuna karatun mujalla yanzu mu wai gari muna karafa hujja da littafi ku zo kuma ku ce ƙarya ne bayan ba ku karanta komai ba sai mujalla ɗin iska ne ku dole ne jama'a da littafi ake yin hujja Allah ya ce kullu shay'in fa'aluhu fi zubur ya kaga duba ma'ana daga cikin ma'anonin wannan ayar duk abin da musulmi zai yi shi ne akwai a cikin littafi ba wai a mujalla ba duk abin da baka faɗi littafi a ina ka karanto shi babu yadda za a yi jama'a a ce wai mutane su zage su je suna yin karatu wai wani takaddari ya yi karatu ko kuma wai koma wai ya ce wai duk abin da ake na musulunci ba daidai bane kuma wai duk karatu ma bata lokaci ne Allah kiyaye jama'a kun ji matsayin mu game da sahabbai ne matsayin mu game da tabi'ai da malaman tafsiri da malaman fiqh ka ji daga bakin mu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansami anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim bi madhhabi wa mawaddatu alqurba biha atawassalu haka malamin ya fadi yace saurari waka daga bakin mai ita duk wanda yaje yace maka muna zagin malaman fiqh to yanzu saurari daga bakin mu ga ta aqidan mu ce a rubuce malam yace wa ulama as-salaf min as-sabiqina malaman farko daga cikin waɗanda suka gabata irin su Abubakar ibn Siddiq malami ne irin su Ali irin su Umar irin su Abu Talha irin su aini wato Talha ma'ana malamai daga cikin sahabbai jama'a waɗancan waɗanda suka gabata tun na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in da waɗanda suka zo bayan su daga cikin tabi'ai dukkan wani malami daga cikin sahabbai da tabi'ai yanzu anan ba ana magana ne dangane da martaba ta sahabbantaka ba yanzu muna magana ne dangane da martaba ta ilimi shin muna zagin malaman shine malam yake cewa malaman farko daga cikin waɗanda suka gabata da waɗanda suka zo bayan su daga cikin tabi'ai ahlul khairi wal athari malaman alheri da malaman hadisi su ne kace kamar su sibawaihi kamar su kisa'i kamar su shu'ba da makamantan waɗannan da suka kware a cikin harkar kira'a kamar su ibnu jarir al-tabari da waɗanda suka kware a fannin nahwu da sarf da balaga da adab da sauransu waɗannan duk malaman alheri ne don nahwu alheri ne tafsiri alheri ne balaga alheri ce to duk waɗannan malamai da suka yi aiki game da kawo alheri a musulunci wal asari da malaman hadisi irin su al-imam az-zuhri irin su Imam Malik irin su Bukhari irin su Muslim irin su Nasa'i irin su Daraqutni irin su Baihaqi waɗannan duk malamai ne na hadisi wa ahlul fiqh da malaman fiqh irin su Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmadu da Maliku irin ka ta wasu mai risala mai qawaidi mai iziya duk waɗannan malaman fiqh ne ko wan nazar da malamai masu bahasi masu tattara littafai su kuma su yi bincike su haƙƙaƙa matsaloli irin su Ibnu Hajar irin su Imam Zahabi irin su al-Imam al-Mizzi irin su Ibnu Kathir irin su Dan Fodio jama'a wani abin mamaki akwai malamin mu mashhur Ali Salman da na nuna mai wani littafi na Dan Fodio sai ce babban abin da ya bashi mamaki shine kace wannan mutum ya wajen shekara shi 200 da rasuwa nace ko shakka babu nan da nan sai ne printin mishi tarihin Dan Fodio wanda nake da shi nace ga tarihin shi ma ka samu yace abin mamaki ina ya iya samun waɗannan littafai yana wannan tsurkuki irin naku yake hujja da su littafi ɗaya na Dan Fodio a cikin shati ɗaya sai kaga yayi hujja da wajen littafai biyar yanzu Dan Fodio yana daga cikin ulama'un nazar malamai masu bincike da yin nazari da gano matsaloli mashhur yake babban abin da ya burge shi kenan game da littafan Dan Fodio shine duk magana da Dan Fodio yayi sai ya ce a cikin littafi kaza a cikin littafi kaza a cikin littafi kaza mana Dan Fodio yana daga cikin ahlul nazar kenan malamai masu bincike su binciko su gano su ce a duba wuri kaza sai ya ce to irin waɗannan malaman la yuzkaruna illa bil jamili ba a ambaton su da kowace irin magana sai da kyakkyawar magana wa man zakarahum bisu'in wanda kwadiya ambace su da huwa ala ghairi sabili, to ba shi akan hanyar da musulmi suke akai, ya kama wata hanya daban. Dan haka jama'a, mun yadda malaman musulunci malamai ne na gaskiya, suna da daraja, suna da matsayi, kuma ba a zage su, ba a yi musu bakar magana. Matsalar da mutane suke fadi akan mu cewa wai muna zagin malaman fiqh tana tasowa ne ta bangarori biyu. Bangaren farko akwai waɗanda sun san ba zagin muke ba, sai dai kiyayya ce suke mana sun rasa yadda za su soke mu. Sai je su ce ai suwana na zagin malaman fiqh. Yau kamar shekara 20 da suka wuce ina karantar da risala a masallacin mu jama'a da magariba, wani bawan Allah ya zo daga Samuru, da yazo aka gama karatu sai ya ce to Allah shi tambaya yake yi, ina mai masallacin suwana ne? Aka ce nan ne da kake ciki. Don Allah ina wanan? Aka ce ai gashi shine yanzu kake magana da shi. A'a, mu an je an ce mana ne yana zagin malaman fiqh. Yace to kuma sai na zo na ji a masallacin shi yana karatun risala, shine nake shakka, shi din ne ko ba shi bane, shin ma masallacin ne ko ba masallacin ma? Sai muka ce to yanzu dai gani ya koriji, kai ba ka ji an ce muna zagin malaman fiqh kuma ka zo ka samu muna karatun risala? Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Wannan irin abun jama'a, wallahi za ku yi mamaki, ina mai bakin cikin fadin wannan magana, sai dai dan asiri ya tone ne zan fade ta. Dr. Ahmad dan gidan Abubakar Gumi abin da ya fada kenan, yace ya biro kasan nan da farar zuciya da hasken zuciya, yana zuwa sai su Malam Yusuf san ba suka zauna da shi, suka ce mishi to saurara, mun ji kana cewa kana so ka zauna da su Albani da su Malam Ja'far don su bayyana maka me ake ciki a ƙasa. Waɗannan mutanen zagin babanka suke yi, sun zagi Abubakar Gumi, sun kafirta shi, don haka waɗannan mutanen ka shirya gaba ce tsakaninka da su gaban gadar. Yace don haka sai ya ɗauki hamiya, sai ya cika, yace don haka da ya zo kawai sai ya ta timbatsa. Sanda ya faɗa haka, ya faɗa haka ne lokacin da ta ɓaci tsakaninsu. Da ta ɓaci tsakaninsu shine a lokacin sai 'yan jarida suka je suka ce suna son su ji menene genesis, menene farko, menene ya jawo rikici tsakanin shi da waɗannan waɗanda suka jawo shi. In ce to shi dai na farko tukuna, an ɗauko shi ya zo yi tafsiri ya zauna a kujerar baban shi, ya taho da tunanin cewa lallai kafin ya iso akwai wasu fa da sun yi zuba sun yi ƙarfi akan da'awa. Yace to sai fara cewa in ya zo yana so a nemo waɗannan duk a zauna don a haɗu ya za a yi musulunci gaba ɗaya. Yace waɗannan da su ne iyayen gidan gayyato shi, sai suka ce mishi ahir. Don haka yace to shi kuma kawai sai shedan ya yi aiki a kan shi, sai ga to mutanen da suke zagi uban shi, mutanen da suka kafirta uban shi. Sai aka ce to me yasa a matsayinka nan mai tunani mai ilimi baka tsaya ka auna abin da suka faɗi ba? Sai ce wallahi ya ɗauka waɗannan mutanen ba za su taɓa mishi ƙarya ba. Kuma ni sai ga shi ta faru jama'a, sai ga wani abokin shi kudda kut, abokin shi ne kudda kut har ɗaka suke shiga, mutumin birnin Kebbi, yana zauna a ainihin Makka, tsakanin Makka da Ta'if. Hira ta haɗa biyu ban ma sai da suke da Dr. Ahmad ba, muna zaune da shi a Makka. Sai wata munasaba ta kama, sai na zo ina ta bayanai akan Malam Abubakar Gumi, sai ce yanzu matsayin Abubakar Gumi a wurinka kenan? Sai nace kware da gaske, nace ai Abubakar Gumi a zuciyata, jama'a bari mu faɗi a yau, duk Najeriya ba wanda ya kai darajar Abubakar Gumi a wurina, duka har da ubana matsayin Gumi a wurina kenan. Sai mamaki yace eh, sai ce to amma Dr. Ahmad ɗan shi bai san haka ba. A lokacin ma ni ban san waccan maganar ba. Sai mu ce me yasa? Sai yace ai wallahi yana fushi da ku akan an ce kuna zagan mishi uba. Sai nake mishi to ai kaga yana da ƙuruciya a cikin da'awa, dan kai an zo an ce ana zagin babanka? Ai wannan ba zai sa ka ɗauki abin ban dai kai da'iya ne, sai ka binciki menene matsayin maganar, ta tabbata ko bata tabbata ba. Amma kawai an zo an ce maka wani na zagin babanka, sai ka ce gaskiya ne, to ka zama yaro kenan. Ko kun fahimta? Wannan irin abun me yasa aka ce muna zagin Malam Abubakar Gumi? Ana so a ɓata da'awanmu ne, dalilin da yasa na kawo maganar kenan. Amma labarai ne masu tsawo, sai wata ran za mu zazzage su insha Allah. To me yasa ake cewa muna zagin malaman fiqh, ana so a ɓata da'awanmu ne? Ina fatar an gane ɓangare na farko na mutane kenan, ba ku manta ba, na ce nau'i biyu ne. Ɓangare na biyu, akwai waɗanda in suka ji mun ce Imamu Malik ya yi kuskure da ya ce kaza, sai su ce Imamu Malikun eh, don shi abin da ya ɗauka Maliku ma'asumun minal khata'i waz zalal, Imam Malik ya fi karfin kuskure, ya fi karfin yin abin da ba daidai ba. To in har kace yayi kuskure, to sai je juwa magana sai ce to kare na Imam Malik, ka zagi Imam Malik shikenan sai je ta fadin maganganu. To me mafita game da waɗannan mutanen? Shine a ci gaba da bayyana da'awa, kuma duk inda munasaba ta kama irin wannan a rinka fitowa ana gaya wa mutane haƙiƙanin matsayi. Babu shakka Imam Malik yana iyin kuskure. Me yasa yake iyin kuskure? Saboda shi mutum ne daga cikin mutane wanda bai kai martaba ta annabci ba. Tunda muke ba mu taba cewa annabi yayi kuskure a wajen isar da sako ba. Tunda muke ba mu taba cewa Allah yayi kuskure a Qur'ani ba. Dan haka Qur'ani da Sunna da waɗanda suka faɗe su ma'asumai ne ba sa kuskure, kuskure ma baya kusanta su. To amma duk mutumin da zai dubi wata aya yayi kokarin fitar da wani hukunci wanda ba zahirin hukuncin ne a ayar ba, to za a iya samun kuskuren fahimta game da abin da ya fahimta. Wani ya iya cewa wannan abin ba daidai ba ne. To in ko haka ta faru, baya yiwuwa kuma a ce to wannan mutum bai kuskure ba, in aka ce bai kuskure ba to ya zama da Allah da annabi da shi kenan, sun zama uku kenan. To wannan ko ba daidai ba ne. Shine yazo fassarawa ko ba da ma'anar wani abu sai bayar da gwargwadon abin da ya fahimta sai kuskure ya faru. Ko kuma yazo yin magana sai zama sadda yake yin magana jama'a hadisin da ya kamata ya hujja da shi ba shi da hadisin, dan abin da yake faruwa mutane ba su san cewa waɗannan hadisan. Yanzu ne aka yi zaman aikin tara su, ba zamanin waɗannan manyan malaman fiqhu babu waɗannan littafan na hadisai. Zamanin Imam Malik, ina za ka samu littafan hadisan haka an buga su? Hadisan a ka suke sai ka je ka samu malamai. Imam Malik kuma bai taɓa fita daga Madina ba wajen karatu, duk karatun da ya a Madina yi. Dan haka hadisan da ke wajen Madina zai zama bai san su ba kenan, in ba wani malami da ya san su ya zo ya zauna Madina, Imam Malik ya je ya koyi karatu wurin shi ba. Dan haka da aka zo aka ce mishi ala gafata malam, ko ya halatta a alwala a tsefa yatsu, sai ce wannan ba sunna bace da za a ce wa mutane su yi. Da jama'a suka watse sai almajirin shi wanda ya yi karatu a ƙasar Masar sannan ya zo ƙarin ilimi wurin shi, sai ce ala gafata malam, abinda kace ba sunnan nan bane, ɗazu mu ko mun samu hadisi wanda annabi yake cewa a yi? Sai Imam Malik yace ina hadisi? Sai wannan ainihin almajirin shi ya kawo hadisi yace kaji abokinka da ke Misra Laysu dan Sa'ad shi ya karantar da mu hadisin. Da ya kawo hadisin Imam Malik ya ji, sai ce wallahi ban taɓa jin wannan hadisi ba, amma hadisi ne mai kyau. Da jama'a suka dawo suka taru, sai Imam Malik ya ce jama'a maganan nan da na faɗa ba daidai ba ce, ga abin da take daidai, yanzu ku rinka tsefa yatsunku a alwala. Yanzu wannan ne ko da cewa Imam Malik da kanshi ya karɓi cewa yana iya yin kuskure. To cewar Imam Malik yana kuskure gaba ba zagi ba ne. Muna da highest regard, muna da mutunta Imam Malik iyakacin mutuntawa. A wajen riwaya kuwa idan hadisi ya zo daga Imam Malik, to wannan hadisi yana daga cikin asaqul ahadisi da muke karɓe. Amma a wajen ra'ayin shi ko maganar shi wadda ta shafi hukunci ko fatawa, anan ne in ta saba da abin da muka san cewa daidai ne, sai mu ce ba za mu karɓe ta ba. To wannan kam ba tuba a kanta, ba za mu taɓa tuba ba, ba kuma za mu janye ta ba a kanta muke. Misali, Imam Malik cikin muwaɗa ya ce azumin da ake yi 6 Shawwal ba daidai ba ne. Me dalilin? Sai ce saboda kada jahilai su ɗauka cewa cikon Ramadan ne ake yi. Dan haka sai ce ba daidai ba ne, sai mu ce a'a, yanzu wannan tunanin da ya zo wa Imam Malik ba daidai ba ne a karɓe shi, a ce wa mutane ku yi 6 Shawwal, kuma 6 Shawwal ɗin nan bai da alaƙa da Ramadan, ba cikon Ramadan ba ne a koya musu. Imam Malik ya ce du'a'ul istiftah, in aka kabbara harama a yi shuru ana addu'a kafin fara karatu, ya ce ba daidai ba ne saboda jahilai za su zaci me ake yi, kuma in suka zata ko suka faɗa sai a ce musu me? Sai a ce musu ga abin da ake yi. Annabi ma da ya zo yana runguma hannu shuru yake yi, sai Abu Huraira ya ce ya manzon Allah, ina gama ka da Allah, shuru da kake in ka kabbara harama kafin ka fara karatu me kake yi? Sai ya ce ga addu'a da nake. Kai ma yanzu ka samu jahilin zamanin ka yi maka haka sai ka faɗa mishi. Ashe yanzu cewa da Imam Malik yi saboda kada jahilai su zaci me ake yi, dan haka kada a yi. To ai ko in haka ne jama'a, lallai to tahiya ma sai a daina yin ta kenan, domin tahiya ma ba jin ta ake ba. To in jahilai suka ce me ake, sai a ce musu me ake? Tahiya ake, gata yi ta. Saboda haka jama'a, malamai suna iya yin kuskure, kuma kuskure in ma aka kore shi daga kan malamai,
to an ba su martabar da tafi karfo su. Wannan kuma baya ainihin hanafa a ce suna nan da daraja su ba abin da ya nakasa daraja su. To wannan fitina ce wadda ake fama da ita kusan duk duniya, sai dai alhamdulillah yanzu ta yi sauki saboda ilimi ya karu. Domin da Ka'aba a zamanin sarki Abdul Aziz uban su Fahad fa, mihrabi hudu take da shi, minbari hudu ne a Ka'aba jama'a. In aka zo sallar Juma'a wannan limami na Malikiya zai hauye hudu ba, wannan na Shafi'iyya zai hau, wannan na Hanafiya zai hau, kowanne zai hau, sannan kowanne zai ja jama'a shi sallah. Haka sarki Abdul Aziz zai samu Ka'aba. Har yanzu ka je ka samu hoton Ka'aba a lokacin sarki Abdul Aziz, za ka ga tana da minbaranta guda hudu. In ka tambaya me yake faruwa, ga abin da yake faruwa. Abdul Aziz uban su Fahad da yake ba sarki bane malami ne sai fara da'awa, daga baya ta juye ta zama sarauta, kamar yadda dan Hudiyo ba sarki bane malami ne, daga baya ta juye ta zama sarauta. Da yanzu sai ce wannan ba musulunci bane, a rushe waɗannan minbarori a bar guda daya, sai sa wa Ka'aba limami guda daya. Ko malaman fiqhu ba su ce kada Shafi'iyya ya bi Hanafiya ba, ko Malikiyya ya bi Hanafiya ba su ce ba. To al'amarin mazhaba abin da ya faru jama'a, hayye kamari ya haifar da gaba. Ina son ku san cewa asalin al'amarin mazhaba malamai a waɗancan zamuna ba su ɗauke shi ya rada su da ƙasa ba. In siyasa ne suka mayar da mazhaba jama'a ta zama abin da suke haddasar da fitina da ita a addini. Ku karanta littafin Tarikh at-Tashri' al-Islami na Malam Muhammad Khudar Dik. In siyasa ne suka mai da ita, ina ma'anar haka? Sarkin ƙasa kaza sai ga cewa idan ya ja malamai kaza jikas, malaman suna da jama'a, shi kuma zai samu mallakar waɗannan jama'ar. Shi ne abin da yake faruwa kawai yanzu. Misali jama'a, tsohon shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar da ya hasasa ya ga cewa mutanen ƙungiyar Izala suna da jama'a da yawa a Najeriya, sai ya janyo malaman Izala a jika. Wannan a bashi miliyan 40, wannan a bashi jeep mai area, wannan a bashi jeep mai jiniya, da ya jawo su a jika sai ya zama kenan gaba ɗaya ya zuba Izala a aljihun shi. Asali ba wai Izala yayi nufin taimako ba, yana son ya amfani da su ne don ya kafce jama'ar su. Sai ya haka aiko, in ba ku manta ba, a nan Kaduna shugaban malaman na ƙungiyar ya sa rigar PDP don ya tsaya musu, ya musu gwagwarmaya har sai da ta kai jama'a sun daka shi. A nan Radio Najeriya Kaduna aka rinka sanya manyan malaman su ne wa Atiku kirari, suna cewa Sardauna, tun da aka yi Sardaunan Sardauna kaza ba a sake samun Sardauna ba, sai yanzu Sardaunan Ganye, suna cewa naka sai naka, suna kawo ayoyi da hadisai suna sharhi. An yi haka jama'a ko ba yi ba? An yi haka. Muna nan da program sun ji a cikin CD guda ɗaya, mun yi documenting ɗin shi, yobarin shi za a yabi iska kawai, muna nan mun aje shi. Ina fatan mun gane. Ashe idan kun gane wannan jama'a, Atiku ya bi Izala ne don yana Izala? A'a, har ya gama bai taɓa ajiye mu ba, bai taɓa wata sima ko shiga irin ta Izala ba, amma ya bi ne saboda ya ga suna da jama'a sai cafke su. To haka ƴan siyasa suke, haka sarakunan gargajiya suke. Ina fatan kun gane. Yanzu shekarau bai mara wa ƴan Kadiriyya baya, bai mara musu baya don yana Kadiriyya ba, ba Kadiriyya yake ba, sam kuma ba zai Kadiriyya ba, amma ɗan siyasa ne da yake ganin cewa suna ba, sai ga cewa bari ya rungume su. Idan ya rungume su, jama'a su za su dawo gare shi. Amma fa jama'a, ni da kunne na da ido na a garin Rogo, na shiga garin Rogo ban wuce na ji ana campaign a lokacin nan, in gidan Kadiriyya suna cewa kar a sake a zaɓi shekarau saboda ba wahabi ne, zagin shi suke suna kafirta shi. Kananan hukumomin Kano sai da suka bi suka yi wa'azi gaba ɗaya suka ce ka a zaɓe shi. Mu ɗin ahli sunna salafiyya mu ne muka rinka bi muna cewa a zaɓi shekarau, mutumin kirki ne. Ko a wannan lokacin mu ba cewa muka yi namu ba, cewa dai muka yi, mutumin kirki ne a zaɓe shi. Su kuma cewa suke kada a zaɓe shi. To da ƙwaƙwalwar shi ta karanta mishi cewa mu ba mu da yawa a Kano, duk da mun goyi bayan shi ba mu da amfani, su kuma waɗancan fa sun zage shi, amma sai ƙwaƙwalwar shi ta karanta mai suna da yawa, sai watsar da mu, ya ci amanar mu, sai ya rungumo waɗancan maƙiyan mu. To haka ƴan siyasa suke, to haka suka yi mazhabobi jama'a.
dan haka suka rinka switching daga mazhaba zuwa mazhaba. Kasar Andalus inda aka rubuto mana risala jama'a kafin a haifi su ne risala Shafi'iyya suke bi. Da malaman Shafi'iyyar aka ga sun kwanta dama ba su da kwari ba a sauraron maganar su. Nan da nan sai aka watsar da Shafi'iyya sai aka ce yanzu Malikiyya ce sai aka dauko Malikiyya aka kafa. Ba a wuce shekaru 50 da haka ba shine aka haifi su ne risala. Sai aka tayar da su a ƙarƙashin mazhaba ta Malikiyya saboda ita ce gwamnati ta tabanni ita gwamnati ta gina. To ashe in kuka dubi abin yana da alaka da siyasa. Dan haka kullun nake cewa malamai fa su yi taka tsantsan da ƴan siyasa. ƴan siyasan nan waɗannan suna da hadari domin su kawai za su in suka duba kana da jama'a yanzu ku duba jama'a da kwakwalwar su ta karanta musu a jihar Kaduna ina da jama'a fa in suka zo za su yi taro da malamai a yadda kwakwalwar su ta karanta musu ya sauran malamai ba su da jama'a sai su ce a tara musu su a wuri guda sai a tara musu su kamar kajin Kirsimeti sai su yi addressing ɗinsu da kalma ɗaya amma wai ni da suka fahimci ina da jama'a sai a ce to ni ana son a yi zama na musamman ne da ni ni zan sa lokaci ni zan faɗi inda za a yi ni zan faɗi irin mutanen da za a zauna ni zan faɗi adadi yadda duk nake so in faɗa haka ba a kiyaye me yasa ba fa dan suna tare da ni ban na son ku gane haka in na fahimci suna tare da ni na yaudar kaina suna ganin cewa kawai ina da kalma ne a cikin jama'a in na faɗa tana tasiri wannan sune ƴan siyasa jama'a inda ku san su a haka ba to kun yi kuskure duk inda dan siyasa yaga akwai jama'a to nan zai taho jama'a kun fahimci wannan da kyau to waɗannan su ne suka yi ta ɗaukar mazhabobi suna ainihin ɗaga su suna kuma karya mazhabar da ba sa so to sakamakon haka sai aka wayar gari tunda mutane a haka suka tashi sai al'amarin mazhabar sai ya zama musu shikenan shine addini to duk wanda sai ga bin mazhabar su yace za a yi kaza za a yi kaza al-allamatu jamaluddin al-qasimi mai tafsirin ainihin abin nan tafsirin qasimi hukunci suka taba mishi cewa ya ridda suka ce za a kashe shi har an saka ranar da za a kashe shi me yasa saboda wai yayi fatawa sai aka binciki fatawar ba ta a mazhaban Malikiyya da Shafi'iyya da Hanafiya da Hanbaliya kuma gwamnati a lokacin ta ce duk wanda ya fatawa sabanin waɗannan mazhabobin guda hudu ya yi ridda to kuma kun ga ashe abubuwan siyasa ne in ba haka ba duk fatawar da kai ba maganar mazhaba ba sai ce mai madogararka don haka jama'a kun ji to menene dalilin da ya sa muka ce mu ba Malikiyya muke a Najeriya ba na'am mu ba Malikiyya muke ba domin ba mu ga dalilin da za mu ce muna Malikiyya ba don muka ce Malikiyya muke ƙarya muke yi domin me yaushe ne aka yi mana wankan tsarkin saka mu a Malikiyya yanzu kamar ni iyayena da kakannina ba malamai ba ne tashi ne na tafi wurin malamai na koyi Qur'ani da hadisi da fiqhu da kaza kaza to shikenan ban san wata rana jama'a da aka zaunar da ni aka ce yau an yi min wankan tsarkin na zama maliki ba na shiga Malikiyya ban san wannan ranar ba to idan Malikiyya mazhaba ce kamar yadda musulunci yake addini to ya kamata ya zama akwai wata rana da zan iya shaida cewa an haife ni a cikin ta ne to iyayena ba malamai bane ballan ce sun haife ni cikin Malikiyya sannan malaman da ne karatu da su har ne karatun ba su taba ce mini to yau an mai da kai Malikiyya ba in ko karanta littafin su ne zama ba malike to yadda na koyi littafan Malikiyya tun daga sama har ƙasa haka na koyi na Shafi'iyya haka na koyi na Hanabila haka na koyi na Ahnaf to shikenan yanzu na zama Malikiyya kenan na zama Shafi'iyya na zama Hanabila na zama Ahnaf ɗaya kenan na biyu jama'a wani dalili ne dan Najeriya zai ce shi ba malike ne dan Hodiyo ma da ya da'awa bai taba cewa shi Malikiyya bane ku karanta littafan dan Hodiyo baki ɗaya na tabbatar da ijtihadi ne da aiki da dalili dan Hodiyo bai taba kira zuwa ga cewa ku zo a bi mazhaban Malikiyya ba karanta littafin shi Hidayatul Tullab ila Tariqis Sawab menene ya faru turawa ne da suka zo suka karya gwamnatin dan Hodiyo bayan ya rasu shi da ƴaƴan shi sai suka zo suka ce to sun cire shari'a sun kawo Malikiyya sun cire kuma harshen Larabci sun kawo harshen Hausa dan haka cewa Najeriya Malikiyya ake bi to wannan maganar turawan mulkin mallaka ne suka kaddara ko kuma suka sanya wa Najeriya wannan abu amma ba wai dan Hodiyo ne da ya jihadin tabbatar da musulunci ba malaman da suka kawo musulunci a kasar nan ba zuwa suke kira zuwa ga malikiya ba. Dan haka mun ga dan fodiyo suna karanta littafin fiqh na malikiya da sauran mazhabobi. Mun ga su dan fodiyo sun yi kira ne zuwa ga alqur'ani da sunna. Ku karanta wannan magana a cikin littafin As-Saqafatu al-Arabiyya fi Nigeria ta Dr. Ali Abubakar. Wannan malamin dan Najeriya ne, thesis din shi ne ya rubuta, yana bayyana cewa Najeriya dai shari'ar musulunci aka san mu da ita, amma da Turawa suka zo suka ce sun cire shari'a sun kawo mazhaban Malikiyya. Shikenan yanzu wannan abin da Turawa suka ce sun kafa, ɗaya ne fa da suka ce sun cire Larabci sun maida Hausa, suka da suka ce kuma sun cire Hausar sun maida Turanci. Yanzu dukkan mu mun koyi Turanci, shikenan sai mu ce mun zama Turawa? Turawa ne suka ce official addini na Najeriya shine Malikiyya, a daina cewa shari'a, ba sa son su ji kalmar shari'a. Official yare na Najeriya suka ce Turanci. To in dai dan Najeriya zai ce shi dan Malikiyya ne, to sai dawo ya ce shi Bature ne ke. Saboda haka jama'ar musulmi, mu ba Malikiyya muke bi ba, ba za mu koye muku ba, kuma ba laifi ba ne. Laifi shi ne mu ce mu ba musulmi ba ne, kuma ba mu taɓa faɗin haka ba, kuma ba mu taɓa faɗin haka har abada insha Allah. Laifi mu ce ba mu yarda da Qur'ani da sunna ba, laifi mu ce ba mu yarda da malaman musulunci ba, amma cewa kuma sai mun yarda mu mabiyan Maliku ne, to wannan ba mu yi shi ba. Shubha ta farko, shubha ta biyu, me ya faru yanzu a izala musamman ta jos suka dawo suna cewa su Malikiyya ne? Su ma wannan son zuciya ne da rashin sanin asali. Saboda aka fa izala jama'a, babu wani dan izala da yake cewa shi Malikiyya ne. Amma menene ya faru a wannan lokacin? Sai aka fara samun mutane, in an je wa'azin kasa kowa ya siyo littafin hadisi, tunda ana ta cewa ai aiki da sunna. A lokacin mutum nawa ne suka iya karanta hadisi su iya gane ya inganta ko bai inganta ba? Yan kalilan, qillatun qalilatun jiddan, yan tsirari ne kadan. Sai rudani ya fara shigowa cikin izala, tunda wannan zai je karanta karatu bai ma gama fahimtar shi ba. Misali jama'a, a anguwar mu wani zai karanta, sauraro ma yayi a kaset, afwan, sauraro yayi a kaset, sai zo ni ke wa'azi a masallacin anguwar mu, sai yace cin abinci da cokali bid'a ne. Aka ce me dalili? Sai ce ihya usunna, a ihya usunna aka faɗi. Sai wani ya miƙo ihya usunna ya ce gashi budo mana, sai ce a shi fa dama aka sade ji. Kun ga ba dan aka takura ba, da ya miƙe yayi wa'azi ne baki ɗaya fa, kuma yayi hujja da ihya usunna, ana miƙo mai sai ce a shi ma aka sade ji. Yanzu jama'a, mutumin da ya ji fatawa a kasar ya halatta mishi ya tashi wa'azi ko da daidai ce? A'a, ba malami bane shi, zai kawo rudani. Idan kun fahimci wannan, da aka ga haka a izala, hadisan ba a nuna da ilimin su ba, sai aka ce to dan a kayyade kar a samu fauba, ka a samu rikici, to izala ta kayyade wa kanta duk mazhabi na Malikiyya. Allah ya ji kan Malam Ahmadu Gellensu, shine shugaban izala a lokacin, annan Center for Islamic Legal Studies, yazo an yi wani taro, ya miƙe ya ce to ga karar wanda aka aiko da shi daga uwar kungiya ta ƙasa gaba ɗaya, cewa za a bi mazhaban Malikiyya ne. Sai marmaza ya ce ba dan ana son bin mazhaban Malikiyya ba, sai dan ba a gama nuna da karatun hadisai ba, don ka a samu rikici ya yawa a tsakaninmu, mu ji da rikicin da muke fama da shi na aqida. Wannan kuma abin da ya shafi fiqh ya zama babu rikici a tsakaninmu. Na rantse da Allah, da kunne na da ido na, ina zaune a sahun ƙarshe na wannan tiyatar, Malam Ahmadu Gellensu Allah ya gafarta mishi ya faɗi wannan magana. Ashe wannan magana tana nuna ne, ashe cewar da izala ce za ta bi mazhabar Malikiyya ba wai ta yi tabban minta ne har abada a tafi a taƙalidanci haka ba. Me ake nufi ba a nuna ba? Duk mutanen da ba su nuna ba, ko dole a samu musu wani syllabus wanda za su tsaya a kan shi. Me yasa ake sa wa 'yan firamare littafi kaza, littafi kaza, littafi kaza, sai a kafe su a kai? Ka taɓa jin wanda ke university ana karantar da shi English language, a ce mishi kai ya sake ya wuce littafi kaza? Yo yanzu ma ana maka hujja da wani littafi ne, ya gama maka lecture kawai, sai a ce ka fitna ka je ka bincika kawai, samu tafi ɗin ka je ka bincike kawai, ko ina ma ka je ka kwaso, dan ba za ka rude ba dan me kai nunanne ne amma dan primary da dan secondary fa dole ne a ce mishi to kaga Oxford eh to Oxford ne naka to kuma kaga Macmillan eh to shine naka ma'ana dole a dora shi akan wani abu wanda in ya jinu akai to in ya nuna daga baya sai a ce mishi to yanzu mun kai nunan da jama'a za mu iya bin Qur'ani da Sunna a cikin muhaddoctora akai akwai masu PhD a hadisi jama'a PhD degree uku akan hadisi jama'a ku ce mana kuma bai halatta mu ba hadisi ba ba ku da dalilin da za ku ce yanzu ahlus sunna ko dan izalan da ke kungiyar kaza kaza kada bi hadisi saboda ne hadisi na da rudani ba ma ba hadisin nake da rudani ba rudanin a cikin mu ne a san da bamu iya karatu ba yanzu tunda muna da kwararrun malamai fa sai a ce to a dawo ai ta bin Qur'ani da hadisi in matsala ta taso a ce malam wane sheikh wane ko kuka san hadisi ku yi mana bayani yaya hadisi ne yake ku fitar mana da jawabi shikenan dan yanzu duk abin da bari ku jama'a duk abin da duniyar ilimi take da shi in dai game da sunna ne wallahi muna da shi a cikin ahlus sunna a Najeriya ni na baku wannan garanti babu wani malami na hadisi yanzu a duniya kakkaf wanda zai ce wai suna da wani abu da suka mallaka na ilimi ko martaba certificate ko wata shekhuka a hadisi wanda babu a cikin ahlus sunnah Najeriya muna da su in kuna bukata zan iya kawo muku mutum 50 zan iya kawo muku waɗannan mutum 50 yadda Nasiruddin Al-Albani zai karantar da hadisi tas haka za su zauna su karantar da shi shine dai aka ce mashiha ma'ana karantar da hadisi a zamanin ta tike akan shi ko to a cikin mu ahlus sunnah Najeriya muna da waɗanda duk abin da Albani Nasiruddin ya karantar za su iya karantarwa duk mas'alar da ya haƙaƙa za su iya haƙaƙa ta ko muna da wani dalili kuma da zamu ce ba za mu bi hadisi ba muna da likitocin hadisi kun fahimta jama'a to in kun gane wannan ashe yanzu mutanen kungiya musamman ɗan ɓangaren Jos da suka koma yanzu duk inda ka same sai ka samu sun kuke wai kawa'idi ake ku an faro daga kawa'idi an bar littafan hadisai kuma ana sukar su to wannan rashin fahimta ce mas'ala ta uku mas'alar Malam Abubakar Gumi game da bin malikiya bari in fassara muku bin mazhaban malikiya da Malam Abubakar Gumi yake yi Malam Abubakar Gumi da farko tukuna ya kamata ku gane mujtahidi ne daga cikin mujtahidai ma'ana hamshaki ne daga cikin hamshakan malamai a fiqhu a wannan zamani a ƙarƙashin haka a ƙa'ida ta ilimin mujtahidi ko baya ta kalidanci da kowa haka kuma abin yake ga Malam Abubakar Gumi baya ta kalidanci da kowa amma shi da kanshi a matsayin shi na gogaggen mai da'awa ne sai ya auna fitintunu za su yi mishi yawa ga fitinar aqida ga ta mazhaba dan haka sai ya aje ta mazhaba sai ya ce ya tafi tare da mazhabar da mutanen kasar suke cewa sai ya tsaya akai ta dauki ba dadi da shi akan matsalar aqida har in ya tashi sallah irin sallar su yake yi ya saki hannu wannan me yasa yake haka yace dan ya zauna lafiya da su domin a lokacin fitinar ta yi yawa yo mutanen da ake fitina da su ma akan abu ahlari ahlari yace lalle ayi alwala a lokacin da su kuma alwalan ma sai sun ga dama suke taimama suke bugawa to yanzu mutanen da malikiyar ma ba ta da daraja a wurin su balle kai tsalle kace ba malikiyar kake bi ba dan haka da ya ga fitintunu za su yi mai yawa sai yace to yanzu shi kan malikiyar ce dan haka hayyar su ba su fada da shi a malikiya ba sai ya huta sai ya fuskance su a dai sai ya fuskance su a aqida dai gurguza su a aqida ya kwanta ya rasu mu kuma sai muka tashi amma za ba sai muka ce a to hadisi za a ji dan haka kaga yanzu mu da awar take mana sauki mu yanzu ba wanda yake da wata hayaniya da mu akan aqida duk wanda ya taso Malam Abubakar Gumi ya gama rugurugu da su akan aqida to yanzu mu kuma fa in muka tashi muka ce to Abu Bakar goma malikiya ya bi to ba mu fahimci hikimar shi ta mai da'awa ba kenan dan hikimar mai da'awa tana nuna cewa in abubuwa guda biyu suka hadu na gumurzu sai ya dauki mafi muhimmanci a yi ta yi dayan kuma ko ya gyara daga baya ko na bayan shi sa gyara haka manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana rikici da su akan bautar gunki da shirka da tsafi sai kuma ya zai gano Ka'aba ma a wannan lokacin ba daidai take ba yadda to yanzu aka ce a rugurguza Ka'aba to da wannan rikicin za a ji sai ja baki ya shiru lannan da tsakar dare suna kwance da matar shi a maka Aisha sai ya ce mata zo nuna miki wani abu menene sai je sai ya sa diga sai ya haka jikin ka aba haka sai ta gama ramarai sai ce kin ga layin marmaran nan eh to nan ne ya kamata foundation ka aba yace amma kin ga sai suka rage sai ta ce to wannan katangafa sai yace ai ba su da kuɗi ne sadda suka zo za su gina ka'aba dan haka madadin su gina ta cika sai suka yi wannan katanga dan su ishe da cewa ga iya idda fadin ka'aba take sai Aisha ta ce to ya manzon Allah ka rusa mana kasa a gyara sai yace a zukatan su za su kadu kwanan nan ake gwagwarmaya da su akan bautar gunki kuma yanzu ba su gama nuna a musuluncin ba a ce ka'aba ma ba daidai ba ce kaga yanzu wannan ciyarin ne Malam Abubakar Gumi yabi dan haka da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga rikici akan gyara ginin ka'aba shi yafi ko kuwa rikici akan gyara aqida dan haka sai bar ka'abar a wannan lokacin tana da matsala wajen gininta sai Abdullahi dan Umar sabda wannan matsalar ta taso bayan manzon Allah ya rasu sai yace tabbas ya lura wajen tawafin Annabi yazo yana karawa daga yadda katangar ka'aba take sai yace ba komai ke sa shi haka ba kenan sai dan yana shallake iya inda foundation Annabi Ibrahim ne to alhamdulillah yanzu ka'aba a daidai take an gyara ta salin alin yanzu kowa tashi kawai a daidai take yanzu jama'a wannan hikimar da Annabi ya bi sallallahu alaihi wasallama ba ita ce ta kawo aka bi abubuwa a bisa tsari ba aka gusar da gunki da bid'a da shirka da ƴan bayan shi suka taso fa sai suka gusar da wannan kuskuren da ya faru a ka'aba abinda Malam Abubakar Gumi yake nan jama'a ya tsaya ya fuskanci shirka da mushrikai da arna da arnantaka da zalunci da azzalumai da bid'a da ƴan bid'a ya rugurguza su kuf jama'a sai kwanta ya rasu sai bar mana sauran aiki a hannu shi yasa kuka ji yanzu muka ce to yanzu fa karatun duk da muka yi na Bukhari a da shimfiɗa ce yanzu ne za a zo a wargaje karatun sahihul Bukhari yanzu in muka zo muna karatun sahihul Bukhari sai ka ji kamar ba shine Bukhari da Malam ya karanta ba a'a shine Malam ya karanta shi ne daidai da lokacin da ya dace a yadda ya dace to iya da'awar kenan to yanzu mun kuma fa yanzu mun ba ma shakka kowa duk matsalolin da Malam ke tunani matsala ne a wancan lokacin yanzu ba su zama matsala ba karatu yake na Bukhari jama'a sai aka zo magana akan aqida ash'ariyawa sai wani dattijo yace ba kyau ne sai yace eh ba kyau yace a cigaba da karatu sai wannan dattijo sai da wata shakuwa haka wallahi sai da shakuwa kamar rashi zai fita dan sai yace ba ta Malam ash'ariyancin ba kyau sai Malam yace ba kyau a cigaba da karatu maganar sai kaga kamar shi ma Malam bai son yinta a'a ya san a lokacin tayi nauyi ne yanzu fa ash'ariyanci sai ka ce ba kyau shi ma wanda yake ash'ariyancin koyi kanshi yake yi to kaga ashe a yanzu ba lokaci ne na bata lokaci akan waɗannan rigingimun mafi yawanci da Malam ya kwantar da su ba to yanzu kuma muna da hujja jama'a da zamu ce yanzu akwai wanda ba zai iya runguma hannu a sallah ba yanzu ku duba da kyau ku gani jama'a ko masallatan ƴan dariƙa ka shiga ka samu duk sun runguma hannu a sallah dukkan su yanzu masallatan ƴan dariƙa jilsatul israha ake ashe yanzu al'amuran za su sauƙin fahimta a bisa da yanzu ba mu da hujjar mu ce to lallaba mutane ne dan haka a zo a karantar da su malikiya sai mu ce jama'a muna karantar da ku musulunci qur'ani da sunna idan maliku yayi magana za a iya budewa a karanta ta taimake mu fahimci wasu abubuwa idan shafi'i yayi za mu karanta in hanafiye sai mu ce duk malaman fiqh mu gaskiya ne a wurin mu to daga ƙarshe ga abin da nake cewa na rantse da Allah yana daga cikin dalilin da wajibin mu ne mu girmama kuma mu mutunta Malam Abubakar Gumi domin shine founding father na ainihin da'awar salafiyya a Najeriya shine ya zauna ya shimfiɗa wannan da'awar dan haka girmamawa ta ƙarshe wanda ake ba dan adam da ya cancanta a matsayin shi na malamin sunna wallahi tun daga zuci har baki har gabobin mu muna bai Malam Abubakar Gumi ba dan komai ba saboda wannan da'awar da muke jama'a ci gaba ne ba mu muka assasa ta ba aikin shi ne muke ci gaba da shi to in kun gane wannan ashe ke mun yanzu matsalolin da malam ya biya tattauna da waɗancan waɗanda ya maganin su aka fahimce su akwai fa'idar mu da muna tattauna su matsalolin da malam ke gani a waɗancan lokutan sun yi nauyi dan haka ya saurara musu a yanzu kuma ta kai an fahince su shin yanzu za a sha wahala yanzu misali as-salatu khairun minan nawmi kun san cewa Malam Abubakar gumi ne kawo gyara akan ta falon shi aka zo da littafin sunan nasa'i ya bude yace as-salatu khairun minan nawmi ahli sunna kurin kayin ta a kiran sallah na farko wani yace eh sai yace eh ga hadisin a cikin nasa'i sunan nasa'i malam ya bude ya karanta sai wani bakano ne da tsagon shi fato fato irin ta kana sai yace eh malam sai malam yace a garin ku aka rubuta aqiyatul mu'ti a lokacin wallahi aqiyatul mu'ti din nan ina jin ko taro ne ko sisi nazo na siye ta a kaso zari wurin wani dattijo da ake ce mishi al-ramma aqiyatul mu'ti a cikin malam ne mana hujja da littafin me littafin cewa yake as-salatu khairun min al-nawm fi ula min al-fajr waqe ne sai malam ya ba wannan bakano a wannan lokacin jama'a wannan maganar fadin ta yana da wahala dan akwai wani lokacin a nan masallacin gadan kai da yaje kira as-salatu khairun min an-nawm a kiran sallar farko kun san cewa mata fitowa suka yi da tabarya suka ce da tsakar dare za ka kira mana as-salatu khairun min an-nawm hauka ka ce kai kuskure sai da ya hau ya ce jama'a ba daidai bane ba as-salatu bace sannan sai to muna cikin tuka to kace as-salatu khairun min an-nawm ba su fahimta ba yanzu fa yanzu ko inan akai as-salatu khairun min an-nawm za a samu irin wannan matsalar ashe ba daidai bane a ce a ci gaba da cewa ai yanzu malikiya ake bi ko kuma abubuwan da an riga an gane kwakwalwar mutane na iya dauka eh abu ana ce musu kuma wai yanzu ma ba a ci gaba da sautauta waɗannan abubuwan dan haka jama'a kun ji ma'anar cewa ba malikiya muke bi ba kun ji ma'anar cewa kuma izala malikiya take bi kun ji ta bi ne saboda maslaha kuma mun yaba musu a lokacin kuma Malam Abubakar gumi mun yaba mishi akan cewa malikiya da yake yana bi ba dan ko ba dan yayi haka ne dan ya samu karfi da lokaci na tsaya ai gumurzu akan aqida jama'a kun fahimci wannan da kyau to Allah maraukakin sarki ya taimake mu to in kun gane wannan sai kamar yadda muka bayyana cewa insha Allah ta'ala za mu ainihin karanto daga cikin babban sharhin wannan malami kadan daga abubuwan da malam ya faɗi dangane da al'amarin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam mai sharhi yake cewa yushiru shaykh rahimahullah ila ar-raddi ala ar-rawasid wa an-nawasib me littafin aqidatu tahawiyya da yace muna son sahabbai ko yace kuma muna ainihin kaunar su muna kaza'i ce wannan yana nuni ne yana raddi ne zuwa ga ɗan shi'a da nawasib su wane ne nawasib nasiba wasu mutane ne waɗanda ba sa kaunar sayyidina ali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ba su kaunar sayyidina ali kamar yadda ɗan shi'a ba su kaunar abubakar haka su kuma nasiba ba su kaunar sayyidina ali kamar yadda kiyayyar da ɗan shi'a ke wa abubakar ita ta kai kan umar da usman da sauransu haka wai kiyayyar da nawasib suke wa aliyu ita ta kai kan fatima da al-hasan da husaini in kuna son ganin bayanai dangane da nawasib da bayanai akan su ku karanta littafin sharhin aqidatul wasitiyya sannan akwai wani littafi da yanzu ba da dadewa ba insha Allah lokaci ya kai zan yi muku magana akan shi waɗannan littafan sun tattauna akan magana dangane da sanin su wane ne nasiba to nasiba ba sa son ahlul bait kamar yadda ɗan shi'a ba sa son sahabbai to malam din yana raddi ne ainihin zuwa gare su yace wa qad asnallahu ala sahaba huwa wa rasuluhu Allah da kanshi da manzon shi sun yabi sahabbai wa radiyallahu anhum Allah su kuma ya kara musu yadda wa wa'adahumul husna Allah ya musu alƙawarin aljanna kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هتي وقتاً ده سكش جم مسلم كي ده دمئ دمئ شئ إلنا لغا تكيم مهاجره ده أنصارا وقتاً ده سكب يوباين سو ده كيو تتاوا كجي جماعة waɗannan an kasafta sahabbai kashi biyu ne waɗanda suka yi hijira su wane ne jama'a muhajirin farko bayan annabi ko tare da annabi wa za ka sa abubakar da su mus'ab ibn umair da su zainab waɗannan manya-manyan bayan allah da su abdullahi dan mas'ud da su bilal waɗannan su ne as-sabiquna al-awwaluna su da makamantan wal muhajirina da muhajirai irin suwa wal ansar, irin suwa irin su Jabir dan Abdullah, irin su Abu Talha da makamantan waɗannan, sai ce wal ladina taba'uhum bi ihsanin, da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa. Me yasa game da wannan falalar da Allah zai faɗa, bai faɗi cewa su sahabbai da tabi'ai bai musu sharaɗin ihsani ba, saboda su muhsini ne, amma waɗanda za su biyo bayan su fa aka ce sai in sun kyautata? Me yasa su sahabbai ba a ce sai in sun kyautata ba? Saboda kyautatawar tasu ta kai ta komo, kuma mun gane wannan da kyau ko? Sai ce to waɗannan irin bayan Allah radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su, wa rabu anhu, kuma sun yarda da Allah. Maganar da na faɗa jiya jama'a, ƴan Shi'a akwai wani abu ɗaya ne da ba su gane ba. Shi Allah ba ya da siffa irin ta mutane. Kai yanzu in ka ce wani ina son ka, goben ya ɓata maka rai fa, za ka yi cewa ba ka son shi ko? To Allah in ya riga ya yabe ka har abada kuma ba zai rusa ka ba. Domin dama kafin ya yabe ka sai ya san cewa har abada kai ba lalatacce ba ne. Ko kun gane jama'a? Kai ko yanzu kana iya yaban mutum dan banka san me zai biyo baya ba, bayan ka yabe shi daga baya kuma fa sai zo ya bayyana maka akasin haka. Amma Allah baya yaban bawa sai bawan da ya sani, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah ya fi kowa sanin dan adam, dan haka in kaji Allah ya ce ya yarda da wani, to ya san har abada wannan ba zai lalace ba. To Allah ya ce ya yarda da su, sun yarda da shi. Sannan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu, Allah ya musu tattalin aljannatai wadanda koramu ke gudana a ƙarƙashin su, khalidina fiha abada. Jama'a ku jufa, za su shiga aljanna su dawwama a ciki har abada, ba wai za a ɗanɗana musu a fitar da su ba. Yanzu jama'a wannan daraja ce ko ba daraja ba? To yanzu dan Allah in aka ce ka lissafa muhajirai da ansar, zai yi muhajirai da ansar a lissafa su ba a faɗi su Abu Bakar da Umar ba? Zai yi a lissafa muhajirai ba a faɗi su ainihin Amr ibn al-As ba? Saboda ƴan Shi'a, muna kiran ku zuwa ga addinin Allah, ku dawo ku bar wannan harka. Wallahi wannan abin da aka saka ku wallahi ba nan ne ci yake ba. Dukan da Dr. Umar Lappo a cikin littafin shi Bacin Tafarkin ƴan Shi'a da aƙidojinsu, me yake cewa? Ai gaskiyar da ya faɗi ya ce daga cikin dalilan da ya kawo Shi'anci a Najeriya shine talauci da zaluncin masu mulki da kuma rashin karantarwa ta addinin musulunci, ma'ana gazawa ta sarakuna da masu mulki da kuma gazawar malamai. Malamai sun gaza wajen me? Wajen su yi da'awa, su kira mutane zuwa ga addini. Don haka to duk wani Jack and Harry, duk wani dan ma habba wa dabba, idan ya zo ya fara dabbantawa, sai jama'a sai su ce wannan gaskiya yake faɗi. Ina fata an gane jama'a, kun ji abu na farko. Abu na biyu fa shine gazawar masu mulki. Masu mulkin mu jama'a, in kuka dube su har yau, matsalan mu ba matsalar su bace. Dan Allah jama'a, yau shekara nawa ana cewa za a gyara wutar lantarki a Najeriya? Kara lalacewa take. Ina dangi zage zage, yau shekara nawa ana cewa za a gyara ruwa a Zaria? Abu ƙara shiru yake. Eh, haka ne ko ba haka ba? Masu mulkin mu matsalar jama'a su ba matsalar su bace. Dan haka misali, dan Allah, in kai ka kai shekara 40 ko 30, ina son ka yi lissafi daga zamanin shagari zuwa yau, menene yayi tsada ya sauka? Me yayi tsada ya sauka? Duk abin da ka san kuɗin shi har yau sai dai gaba yake yi. Amma je ka Saudiya ka gani, sadda mai ya ƙara tsada a duniya jama'a, muna Saudiya, sai ƙasar Saudiya kuma sai tace ta ƙara rage kuɗin. A makon da aka yi shelai ya ƙara kuɗi, za ka ce an ƙara ragewa. Lokacin da aka yi tawaye aka ce a daina siyan abincin Denmark, kwana biyu sai aka da aka ce za a siya, sai Denmark sai ta ƙara wa shinkafar ta tsada, sai gwamnatin Saudiya da ta rasa yadda za ta yi, da ta siyo shinkafar sai ta rage wa shinkafar kuɗi fiye da da. Shine government subsidy kenan. ma'ana su gwamnati ta bada tallafi buhun shinkafar da ake siye naira 700 misali da aka zo aka ce an daina siyan kayan kasar Denmark daga baya aka da aka ce za a siya to me ya faru sai Denmark ta ce misali ya zama 9,000 sai gwamnati sai ta je ta siyo sai ta maida shi 6,000 kuma sai ya fi da araha ke kaka gaman fitir yanzu ya kaga ruwan famfo in ka gina gida a Saudi Arabia zuwa za ka yi waterboard kawai ka ce ga lambar gidanka ga kaza ga kaza ga kaza gwamnati ce za ta zo da pipe ta hada maka famfo sannan je kaka ga wutar lantarki sannan duk harkar telefon a nan Najeriya saboda zalunci jama'a da suka tashi telefon din da suka kawo mana na Najeriya jama'a har ababa ba zai gyaru ba wannan GSM din ku fadi wannan na magana ne ba a matsayin albani ba a matsayina ne na engineer na telecommunication telephone din da suka kawo mana a Najeriya na zalunci har abada ba zai gyaru ba sai dai a tumbuke shi a zo a kawo wani system din da suka kawo mana is an older version ne misali kamar mutum ne yana da mota hodi sai ce yana son ta zama jeep miliyan nawa zai kashe kafin ta zama jeep irin wanda gwamna ke hawa har abada ba za ta zama jeep ba me ya abin yi a kau da ita a kawo jeep kudu kullum sai a ce wai network problem din Najeriya har abada ba zai gyaru ba yana so kawai za a cire system din ne sai a zo a kawo wani sai a kafa to shikenan sai ga telefon ya gyaru ba za ku yi mamaki ba jama'ar da ke taruwa suna waya a filin Arafa a zaman Mina da Saudiya ba a taba samun network problem ba amma a Najeriya kullum network problem ba yawa muka yi ba yawan mu bai kai ko ina ba game da harkar sadarwa ta duniya a yau amma matsalar ita ce tsarin tarho din da aka kawo mana ne tsarin tarho ne na da wanda ake amfani da shi tun 1980s irin shi ne aka zo aka yi updating nashi aka yi upgrading nashi kullum sai a ce an dan yi upgrading aje a samu shikenan sai a ce kaza sai a ce to ai hakuri za a gyara kwana biyu ba zai gyaru ba sai a canza system din amma kun ga shugabannin mu matsalar mu ba ta su bace ya za a yi ka buga waya kana hello baka ji ana jinka ko ana jinka kai baka ji kuma ana yanke kudinka wannan zalunci ne a cikin dokar sadarwa ta duniya amma kun ga shugabannin mu wannan bai dame su ba to waɗannan abubuwan bai zama haka sai zama addinin ma bai dame su ba wannan sai taimaka sai aka kawo shi an ce a Najeriya kowace tarka aka kawo bata dame su ba yanzu dan Allah jama'a sarkin musulmi sada na yanzu da ike ya sa addinin ya dame shi kuma musuluncin ya dame shi kuma da'awar da kakannin shi suka yi su shehu da dalla ta dame shi yanzu yawo yake ƙasa arnafatin daga turawa har ko ina yana ce musu shine jikan dan hodiyo kakan shi ne ya jaddada addinin musulunci shekara 200 dan haka ya zo ne yana gayyata su zo su yi tambaya game da addinin yana da haske duk abin da suke so su zo su tambaya ayi musu sharhi yana yawo da malamai yawon da'awa yake ya je ƙasa arna ya je ko ina ya shiga duk lungu jama'a can sai je kaftarin ya kamo wani babban bamaguje nesa yake bautawa a wari bana da shi muka hau hajji sarkin musulmi ya musuluntar da shi aka je aka ɗebi su malam Mabera suka yi wa'azi aka ɗauke shi da shi aka je hajji bana yanzu wannan addini ya dame shi kun ga da addinin ya dame shi da fitinar Shi'a ta taso me yayi shi ya hau tankar yaƙi da kanshi ya sa kayan soja ya je gurguza wannan cibiyar ta 'yan Shi'a bindiga 360 aka samu sarkin musulmi sada shi ya wannan da yake addinin ya dame shi to yanzu ire-iren waɗannan yaushe za su babbarna ta taso a ƙasarsu ba za su bari ba don ne abin da ya damu jama'a su ya dame su da wutar lantarki ta zama matsala sabuwar gwamnatin Sokoto tana hawa sai ce to na daga cikin abin da ya dame mu matsalar wutar lantarki duk wanda ya je Sokoto yanzu zai ga matsalar wutar lantarki ta gyaru fiye da ko ina a Najeriya sannan ruwan famfo yace ya za a ce muna nan ƙasar Sokoto ruwa ya gagara arzikinmu je kaga harkar ruwa ta gyaru to amma mu nan fa shekara da shekaru ga manyan namu ga wata bar muna da shi ruwa kaje ka kalli ma fudin zariya gaba daya a kewaye muke da ruwa amma ruwan da zamu sha ni salati ya gagare mu ruwan alwala ya gagare ba zazzagi ruwan alwala yau sai ba zazzagi ya siya me yasa manyan mu ba ba su magana ba abin bai dame su ba wutan lantarki ta fi karfin arzikin mu jama'a manyan mu ba ba su magana ba to yanzu waɗannan ne zai hana ba za su buɗe kofar kowace irin damal-damal ta faru a ƙasar su ba wannan ita ce maganar da Dr. Lappo yake akan gazawar masu mulki mu sun gaba sannan sai jahilci da talauci jahilci na damun mutane in ba jahilci na damun mutane ba yaushe ba zuwa samu saurayi dan shekara 25 a koya mai waka a ce kaga wannan Abubakar din nan to shine babban abokin annabi amma shine babban mace amana dan haka zauna ga waka isauri ka haddace ta kaje ka rinka tare yaran anguwa ku kana yi yanzu jama'a wannan ba jahilci ne zai kawo haka ba to sannan sai ne sai kuma zalunci da aka danna mutane akai mutumin kauye ne jama'a sarkin kauye ya kwace mishi gona eh sai zai zake je tura yara ya ce to ku je ku yi hayaniya ku je ku kwato mai gonar to shi wannan dagaci azzalimi ne sannan ya je ya ga mutum 300 sun zo kauyen shi sun ce za a yi tashin kiyama jahannama za ta sauka a kauyen nan wallahi ta sai ya gudu in ya gudu shikenan sai su kwato wannan bakawo gona sai su mai mai da abashi sai a kabbara a ce malam ne ya turo mu daga Zaria me ya hana wannan bakawo ba zai shiga shi'a ba kun ga zalunci masu zalunci ma ya taimaka ina fatar kun gane to idan kun fahimci wannan jama'a waɗannan abubuwan su za su taimaka a ce waɗannan mutanen masu irin wannan darajar ta sahabbai duk da darajar nan ta su mutum ya rufe ya zage su shine an buɗe kofa abin ne an ba da goyon bayan abin ya faru ne mala yace wa qala ta'ala Allah yace Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama